sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 8 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wata gobara ta lakume wata kasuwar sayar da kayan motoci da latroni a jihar Lagos. A jamhuriyar Nijar kuma za wasu mayakan Boko Haram ne suka mika wuya a yankin Difa mai fama da rikicin yan ta'adda. Muna kuma tafa da rahoto na musamman kan siyasar jihar Katsina, shirin da muke kawo muku na musamman albarkacin kakar zaɓe da ake ciki a Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara matsawa gefe domin Aisha ta kawo mana labaran duniya tukuna.
Masararo, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniyar. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya, wanda taken na bane mai da hankali akan bukatar yi wa mata adalci, ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin nema wa mata yanci. Rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da irin nasarorin da mata suka cimma a haɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali akan shirye-shiryenta na ranar na bana akan mahimmancin kare 'yancin mata da 'ya'ya mata a kafafen sada zumunta, da kuma yin aiki don ganin cewa an cike gurbin baiwa mata damar cimma nasara a fannin kimiyya mai mahimmanci. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a duk faɗin duniya akwai kimanin mata miliyan 259 da ba sa samun damar shiga intanet fiye da maza. Kana rashin samun dama da kuma tabbacin samun kariya akan intanet yana hana su yin zarra bangaren kimiyya, wanda zai ba su dama da su a wannan fage. Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin dada matsi kan ƙara samar wa dakarun Ukraine ƙarin makamai, wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna. Da yake ganawa da manema labarai a gabanin taron, ministan tsaron Estonia Hanno Pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na Turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a sayowa Ukraine makamai, inda ya jaddada cewa wannan mataki zai bunƙasa ƙarfin masana'antun, sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar Turan nan gaba. Shugaban manufofin tarayyar Turan Joseph Borrell ya faɗa wa manema labarai cewa bugu da ƙari ƙoƙarin haɗin gwiwa domin faɗaɗa masana'antar tsaron EU. Ya kamata mambobin EU su samar wa Ukraine makamai cikin hanzari a mataki na wucin gadi daga abin da suka mallaka a yanzu. Borrell ya ce za a iya aika duk abin da ya sauwaka yanzu cikin 'yan makonni. Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba ta ce ƙuntatawa 'yancin mata da Taliban take ya sanya kusan dukkanin matan sun kasance garkane cikin gidajensu, lamarin da ya sanya Afghanistan kasancewa ƙasar da ke kan gaba wanda aka fi yi wa mata danniya a duniya. Wannan jawabin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don zagayowar wannan ranar ta mata ta duniya ya biyo bayan da mata 'yan raji suka fito kan tituna a rana na biyu domin ƙalubalantar matakin Taliban na hana mata neman ilimi da yin aiki. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya a Kabul, Rosa Otunbayeva, ta yi gargaɗin cewa kamen da gwamnatin Afghanistan take yi wa mata 'yan raji zai dakushe damar ƙasar na farfadowa daga yakin da aka kwashe shekaru ana yinsa, kana zai kuma jefa 'yan ƙasar cikin talauci na tsararraki. Zai kuma daɗa nesanta Afghanistan daga 'yan ƙasarta da ma sauran duniya baki ɗaya, jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce. Daga cikin ƙoƙarin kudancin Turkiyya na farfadowa daga ibtila'in girgizar ƙasar da ta auka mata a watan jiya, da dama mutane sun ɗora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar mai ƙarfin maki 7.8, inda wasu injiniyoyi suke zargin ƙudurorin gwamnatin ƙasar ta Turkiyya. Tilin baraguzan kankare da ƙarafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin Turkiyya, inda girgizar ta fi ƙarfi. Ya zuwa yanzu dai akwai gawarwakin da suke ƙarƙashin baraguzan. Sama da mutane 45,000 ne suka mutu a girgizar ƙasar a Turkiyya, yayin da aka yi ƙiyasin waɗanda suka mutu a Siriya sun kai mutum 6,000. Barnar ta karaɗe gundumomi 11 a Turkiyya, sannan a hankali ake kwashe miliyoyin 10 ɗin baragwazon gidajen, amma har yanzu ba a daina tambayar ba. Daga ƙarshe, Firayim Ministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban ƙasar Joe Biden a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa shugabannin biyu za su bayyana wani haɗin gwiwar tsaro wanda ya kunshi ƙasashe uku da suka hada da Australia, Burtaniya da Amurka, wanda aka sanar da farko a shekara ta 2021. Firayim Minista Albanese ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba kafin ya nufi India cewa zai kai ziyara Amurka bayan ya kammala ziyararsa na kwanaki uku a ƙasar da ke kudancin Asiyan. Sai dai kuma ya ƙi tabbatar da wani rahoton da wani jaridar Sydney Morning Herald ya wallafa. Ya ce Biden da Firayim Ministan Burtaniya Rishi Sunak za su gana a San Diego a ranar Litinin mai zuwa.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bayan tashin wata gobara a wata kasuwar da ake sayar da sassan motoci ko spare parts, rundunar 'yan sandan jihar Lagos a Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike kan abin da ya haddasa gobara wacce ta tashi da safiyar yau Laraba. Wakilin a Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sanda a birnin Lagos ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin wata gobara da ta tashi a wata kasuwa da ake sayar da kayayyakin motoci, kasuwar da ake kira Akere Motor Spare Parts Market a birnin Lagos. Tunda sanyin safiyar yau ne dai gobarar ta tashi, to sai dai kuma ba tare da bata wani lokaci ba, 'yan kwana-kwana tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sanda da ke kusa suka kashe wannan gobara da ta kone shaguna da dama. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos Benjamin Hyundai ya aiki wa manema labarai ya bayyana cewa an gano gawar wani ne mutum mai shekaru 65 wanda kuma aka tabbatar cewa yana ɗaya daga cikin masu gadi a wannan kasuwa. Ko da yake tuni aka fara yada raɗe-raɗe ko jita-jita game da dalilin tashin wannan gobara, to sai dai kuma rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Lagos ta yi kira ga 'yan Najeriya da su guji yada jita-jita. Kawo yanzu ana gudanar da bincike kuma ba a kama wani bisa zargin haddasa gobara da a wannan kasuwa. To, kome mazauna kusa da wannan kasuwa ke cewa game da wannan gobara ga dai wani shugaban al'umman Hausawa da ke Marine Beach a Papa Lagos.
Sarkin Marin Bid a Papa Lagos. To, an ce tun da fara gobarar tashi ta cire dukiya da yawa, suna sai da kayan mota da rediyo da spare part na motoci, kuma suna gyare-gyaren motoci, suna sai da suna yin gwangon na motoci wurin suna da yawa.
Ita ma dai a ɓangaren ta gwamnatin jihar Lagos, a cewar gwamnan jihar Babajide Sanwo-Olu, gwamnati za ta gudanar da bincike domin gano musabbabin aukuwar wannan gobara. Tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da sakonsa ga 'yan kasuwa sanarwar da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya rataba hannu a Abuja. Shugaban Buhari ya bayyana alhininsa ga 'yan kasuwa da sauran al'umma da wannan gobara ta shafa, tare kuma da yin kira ga hukumomin da abin ya shafa su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen aukuwar gobara a kasuwannin Najeriya. Babangida Jibril, muryar Amurka ta Najeriya.
To, a Najeriya har ila yau matsalolin da suka biyo bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya sun tilasta magabata tsoma baki domin jawo hankulan 'yan siyasa akan buƙatar zaman lumana a zaɓukan da ke gaba. Wannan na zuwa ne lokacin da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya haɗa 'yan takarar gwamna da wasu manyan 'yan siyasa wuri ɗaya domin jan hankalinsu kan zaman lafiya. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A lokacin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayyar Najeriya da aka gudanar, an samu yamutsi a wasu jihohi da ke kudu da ma arewacin Najeriya, abinda ya mummunan tasiri ga sakamakon zaɓuka a jihohin. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, lamarin haka yake, abinda ya haifar da cece kuce da zantuka masu zaburar da jama'a ga tare da fitina a lokutan zaɓe. Bisa ga yadda 'yan siyasa ke rura wutar fitina, ya samu hukunta suka ɗauki matakai na tabbatar da zaman lumana. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya zaunar da 'yan takarar gwamna wuri ɗaya tare da muƙarabansu domin tattaunawa da kuma jan kunnensu a kan zaman lafiya a lokutan zaɓe.
Ya kamata mu matsayinmu na shugabanni na kowa, mu ƙara zama da kuma tattauna mutu da gare ku sai a kuma kaba da wata kuri domin su gyara domin da kuma da ke an kuwa suna faɗa da juna muna nuna wani mafisan waye su zama gwamna tabbata ba ko mutu da san gwamna ba ko wani abu ba da mun sani da ba a zuwa ma neman da ba a zuwa kamfe ko a zama na gida kuma da bana nan memba na fit kwamiti kun gaya da muke aiki tugana a tugana a tugana to muna cikin memba da kuki muna zuwa muna gyara abubuwa.
Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ke Sokoto waɗanda suka karɓi jagorancin hukumar bayan dakatar da kwamishinan ta a Sokoto suka ce sun shirya tsaf domin gudanar da sahihin zaɓe. Manjo Janar AB Alkali mai ritaya shi ne ya maganta.
To abin da kawai nake so in fito da Sokoto su yi magana wa yaransu da sauran political parties su yi abin da ya kamata su yi da Allah kan su kawo tashi kuma security agencies fa suna nan a shirye duk wanda ya laifi muna nan za mu kama shi mu kai shi ga hukuma kuma dole hukunta shi. So ba wani abu kar a ji tsoro ko ya fita ya yi zaɓe 11 March 2023 na kama shirya.
Gamayyar rundunar jami'an tsaro ma tana kan gudanar da shiri na ganin an yi zaɓukan cikin lumana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Nijeriya.
To kimanin mayakan Boko Haram 40 ne suka miƙa wuya ga hukumomin jihar Difa a jamhuriyar Nijar bayan kiran da hukumomi suka yi wa mayakan nasu aje makamansu domin samun kulawa ta musamman a wata cibiyar gyara hali da ke jihar ta Difa. Ga Abubakar Isa da ƙarin bayani a wannan rahoto da za ku ji.
A cikin dai mayakan na Boko Haram 40 da suka mika wuya akwai mata 13 da kuma kanana yara 16. An kuma gudanar da bikin karbar su ne a garin Giskeru da ke tazarar nisan kilometer 35 a gabas maso kudancin birnin Difa. Wani kwamiti na musamman da hukumomin jihar Difa suka kafa domin karba tubabbun 'yan Boko Haram shine ya karbi waɗannan mayakan na Boko Haram. Abba Gana, wakil Malam Gana, na ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamitin.
A yanzu haka a Difa Komin akwai mata 2 da yaran su 4 wanda jiya da dare policin da sun dauke shi a gidan inda sun zo sun kawo kansu. Bayan wannan kuma a yanzu haka muna zamanin nan a garin Dogo suna nan zahe yanzu ma gwamnati yana nan ga shiri ya je ya kai musu abinci. A Giskeru ma akwai su a gidan mai garin Giskeru NCDC Diska Tumur shi haka nan ne. To wayanda ba su zo ba kiran da za mu yi musu muna roƙon su su bar wannan abu da suna yi su zo mu gina kasanmu cikin kasanmu zaman lafiya a yi ta wa'azi wanda ba su yi niyan zuwa ba Allah ya sa su bi sawun ɗan uwansu.
A dai cikin shekarar 2017 ne hukumomin jamhuriyar Niger suka yi kira ga mayakan na Boko Haram na ganin sun mika wuya domin a kula da su a wata cibiyar gyara halinka da ke garin Gudumariya a cikin jihar ta Difa. Kawo yanzu dai mayakan na Boko Haram kimanin 600 ne suka amsa wannan kira na hukumomin Niger. To sai dai tubabbun 'yan Boko Haram din sun yi kira ga hukumomin na Niger na ganin sun kara daukar matakan kyautata musu rayuwa. Malam Kyari-Kyari shine shugaban tubabbun 'yan Boko Haram.
Ba zuwan surun ba gwamnati ya ringa kula da mutanen da sun sha wahala yanzu ma suna cikin kuncin wahala.
Kasan na darin ne a yi musu kula mai kyau inda an yi musu wayan su ma dewa suna zo akan ba kula da su ba ne ba su zo dewa ba har yanzu nawa ne mutane suna so su bar wajen nan. Ga mutanen da an dama suna tashin wahala.
Hukumomin jiha ta Difa sun bayyana cewa har yanzu kofar su na bude domin ci gaba da karbar 'yan Boko Haram din da ke bukatar tuba. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To albarkacin kakar zaɓe da ake ciki a Najeriya ga wannan rahoto na musamman da Sani Sha'ib Malumfashi haɗa mana yau kuma za mu taɓo tarihin siyasar jihar Katsina ne.
Ka kabar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
An girgino jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sayid Barda shi ne gwamnan farar hula na farko ga jihar. To amma a lokacin da mulkin demokuraɗiyya ya kankama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalagar mulki. A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. APC dai a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado Dan Mulki dan yi mata takarar gwamna. Da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida fidda gwani, PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barista Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado Dan Mulki wanda ke takara. Lamarin da ya bayyana karara. Da an ce Katsina, sai su ce sai wanda Shema ya ce a yi. Shi kawai bangaren ɗan takara Omi Sak ne. Kodayake dai APC na da nata matsalar, amma an yi shi Salim Ali ne domin wanda ke da ya ji amai ba daidai ba a jam'iyyar, da shi da ayaransa tuciya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro, wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ‘yan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Gani tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa, ganin yadda ake barin mu mata baya, mun san cewa mata suke zaɓe. Shi yasa na ce ya kamata a ƙalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kila ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in kin je ki gabatar, kamar me da me?
Ciwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata, ko jawara ko wadda ke da aure, domin samu musu da abin yi. Sannan na biyu, ‘ya’yanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ‘ya’yanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama ‘yan shaye-shaye ba sana’a yau. Sai matanmu suke a sansanin ‘yan gudun hijiran nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata.
Siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska, kin fuskanci wannan?
To da zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sayan motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ‘yan uwa da abokan arziki, a taimaka mana mu mata da cancanta da muke da ita domin ci gaban jihar mu Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kasim, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su, kuma muna kira ga mata mu goya wa mata ‘yan uwanmu da suka fito, idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu.
Sunana Rabiu Abduruma. Ranar zaɓe ka daure ka je ka yi ka zaɓe abin da kake buƙata. Bayan an gama an fiɗi sakamakon zaɓe tun daga ingantattun hanyoyi, hukumar zaɓe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi amfani, to mutane su karɓi abin da aka bada sakamako. Babu tashin hankali, babu kashe-kashe da sauran yamutse-yamutse kamar yadda aka yi a 2011.
Ba san mace tuwo ba, Samiya ta kare. Sani Sha'abu Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Da sardauna premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya ruɗi na duniya.
Yanzu kuma ga labarin wasanni.
kaza ya samu
mu. To yanzu kan ga labarin na wasanni.
Wasanni a takaice.
Kina mai koyarwa a San Tikotoko Orlando Valentin ya bukaci a rinka yin adalci a alkalanci bayan kashi ce daya da nema da sun kasha a hannun Hassan Oak a ranar Lahadi, wadda ya yi sanadi da ita Hassan ɗin ne sau biyu kenan tana ɗaukan kofin shugaban ƙasa shekara biyu jera. Valentin ya nuna rashin jin daɗinsa da alkalancin da aka yi, yana mai faɗan cewar ya yi imani alkalin wasan Jacob Adun tara bai yi cikakken alkalanci ba, abinda ya yi sanadin faduwarsu. Alkalai na da rawarsu da za su taka, 'yan wasa na da nasu rawar da za su taka. To amma a matsayin alkali ya kamata ka yi adalci, in ji shi. House of Oak ta ci kwallo da satin layi, sana alkali ya hana mana fanarati, bugun daga kai sai gola. Wannan shan kashi ya sa Kotoko na bayan jagoran ligin Ghana Edwana Stars da maki biyar. Shugabancin kungiyar magoya bayan House of Oak na kira asalami coach Slavko Matic. An bukaci coachin ya yi nesa da clubin gabanin wasanta da San Tikotoko a ranar Lahadi a dalilin wani umarni na 'yan sandan Ghana. Tun gabanin wannan wasa, wani sashi na magoya bayan clubin a ranar Juma'a sun ka hana coachin halartar wurin daukan horonsu, ganin irin koma bayan da clubin din ta rinka samu a karawarsu da Edwana Stars da kuma Great Olympics, inda Dr. Shakashi. Daga bisani Matic ya tafi headquarter 'yan sandan Ghana, ya yi kara game da abin da magoya bayan clubin ke yi masa, sai dai an tabbatar 'yan sandan sun ba shi shawara ya nisanci clubin a halin yanzu. Abinda kenan ya sa a ranar Lahadi a karawan hasa da San Tikotoko ba shi kan aiki. Chairman Committee National Child Test Elvis Kemanagesi a cikin wata hira ya yi tudda Allah wadai da halayen magoya bayan club, sannan ya bukaci hukumar clubin su amsa bukatunsu na sallaman coaching. Tsohon ɗan wasan baya na Manchester City Michael Richards ya zaɓi Thomas Partey a matsayin ɗayan waɗanda yake jin za su iya lashe kyautan ɗan wasan kakannin na English Premier League. Ɗan wasan tsakiyar na Black Stars na haskawa ainin ya jagoranci Arsenal zuwa ga cin babban kambi. Tasirin Partey a cikin ƙungiyar ya taimaka ainin wa Arsenal ta kasance bisa teburin ligin da maki biyar gaban Manchester City da ke biye da ita. Richards ya yi imani mai shekara 29 zai kasance cikin waɗanda za su fafata don kyautar ta PFA kan ƙarshen kakan na bana. Thomas Partey, ɗan wasan Arsenal, zai iya samun gurbi tare da Ivan Toney, ɗan wasan na gaba na Brentford. Harry Kane ma na ci gaba da zira ƙwallaye a raga wa Tottenham. Su uku nan sun yi kankan kam, in ji Richards. Da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin. Duwane Lamukara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na muryar Amurka zai bude muku, ku masu sauraron mu a ranar zaben Najeriya, don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a Asabar da karfe 4 na rana, agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 3 agogon Ghana.
Don haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-202-205-2655.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-202-205-2655.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
sai mun ji daga wurinku.
Sashen Hausa na Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya a takaice.
Mahmud a takaice, ministan harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin dada matsi kan kara samarwa dakarun Ukraine karin makamai, wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da zasu tattauna da yake ganawa da manema labarai gabanin taron. Ministan tsaron Estonia Hanno Pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na Turai su hada hannu domin samar da kuɗi a sayo Ukraine makamai, inda ya jaddada wannan matakin zai bunkasa karfin masana'antun sannan zai taimakawa tsaron tarayyar Turan nan gaba. Yau Laraba shine ranar mata ta duniya, wanda taken na bana ya mai da hankali kan bukatar yi wa mata adalci, ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin nemawa mata yanci. Rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da sarorin da mata suke cimmawa a al'ummomin duniya. Daga cikin kokarin kudancin Turkiyya na farfadowa daga iftila'in girgizar kasar da ta auka mata a watan jiya, da dama mutane sun dora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine-ginen sakamakon girgizar kasar mai karfin maki 7.8, inda wasu injiniyoyi suke zargin kudurin gwamnatin kasar ta Turkiyya tilin baraguzan kankare da karafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin Turkiyya, inda girgizar ta fi karfi.
Masu sauraro duka-duka, abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu, wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada ku manta muna nan a kodayaushe a shafinmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Facebook, Instagram da Twitter. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da Julie Leathers Gresham, sai injiniyoyinmu Nelson da Kelly, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.